بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa a wannan masallacin Abdullahi dan Abbas, a wannan titi da Khilafatun da ke wannan gari mai albarka na Sokoto, a wannan majalisi da muke karatun tafsirin littafin Allah Ta'ala a cikin sa a yinannukan wannan wata mai alfarma na Ramadan. Yau muna yini na 13 daga cikin yinannukan wannan wata mai alfarma na shekarar 1440 bayan hijirar biyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda kuma ya daidai da 18 ga watan 5 na shekarar 2019 ta miladiya. Wanda jiya mun tsaya a aya ta 48 daga cikin ayoyin suratul Baha wacce muke karatu a cikinta. Yau za mu tashi kan aya ta 49 wacce ita ce yanzu alarma ya karanto mana ita. Allah yana cewa a cikinta, qala famar rabbukuma ya Musa. Wannan ya zo bayan sako da Annabi Musa da kuma Annabi Fir'auna suka isarwa Annabi Haruna, sakon da Annabi Musa da Annabi Haruna suka isarwa Fir'auna, abinda Allah ya aiko su da shi cewa shi ba Allah bane, kuma cewa ya saki Bani Isra'ila tare da su su fita da su. Kuma Allah ya ba su ayoyi da hujjoji gamsassu da za su gamsar da shi cewa lallai Allah ne ya aiko su yana da cikakken iko. To shi ne sai Fir'auna ansar da zai ba su ita ce za mu tashi anan. Bala Allah ya ce, sai Fir'auna ya ce, famar rabu kuma ya Musa. To wane ne wannan Ubangijin naku ya Musa, tunda ka ce an aiko ku daga Ubangijin ku kuma Ubangiji na, sannan kuma ka ce Ubangijin nan shi ke da iko, kuma ya ce kaza, ya ce a bauta masa, ya ce a saki Bani Isra'ila, ya ce to waye wannan Ubangiji naku. Yana Musa ya bashi ansa da cewa, rabbuna allazi a'ta kulla shay'in khalqahu thumma hada. A wata ayar suratul shu'ara yace, qala fama rabbu wa qala wa man rabbul alamin wa ma rabbul alamin qala rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin. Ya da kawo tambayoyi Annabi Musa na gaya musu Allah da sabbobinsa wanda suka sa ya cancanci zamantowa shi kadai ne abin bauta ba tare da kowa ba. Wannan sai ya ce, allazi a'ta kulla shay'in khalqahu, wanda ya ba mu kowane abu halittarsa, ya ba mu kowane abu halittarsa. Haka ibarar take malamai sai suka yi sabani wurin fasarar me ake nufi da ya bai mu kowane abu halittarsa. Wasu suka ce abinda ake nufi da haka shine ya bai wa kowace halitta kwatankwaciyar halittarsa, shine jinsin mata. Kaga mace kwatankwaciyar halittar namiji ne, kaga namiji daga cikin mutane sai Allah ya ba wa namiji halitta irin tasa ya ba shi mace. Haka nan duk wata dabba in biri ne, Allah ya ba shi halitta irin tasa ta mace. Haka nan in giwa ce, Allah ya ba ta halitta namijin giwa, Allah ya ba shi halitta irin tashi na mace. Kamar yadda yake cewa, ya ayyuha an-nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha. Kaga ya halitta mata matarsa, to kaga kenan ya halatta musu. Haka ne yana cewa wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafada. Haka wallahu ja'ala lakum dinnan kaga ku ya halatta mu. Allah ya halatta muku mataye daga cikin ku. Kenan kaga sai suka fassara cewa ma'anar cewa allazi a'ta kulli shay'in khalqahu wannan mai ma kowace halitta watan kwaciyar halittarsa shine kowane namiji na kowane jinsi Allah ya bashi mace kuma hada sanan Allah ya shiryar da shi yanda zai sadu da wannan mata da Allah ya halitta masa dole ta fassara to ta waga daga cikin dogar malamai wasu kuma suka ce a allazi banani a'ta kulli shay'in khalqahu suna nufin shi mutum ma'ana ya ba mu kowane rai kowane abu ya ba shi surarsa da halittar da ya masa kaga kai yanda kake ita ce halittar da Allah ya maka ita ce surarka halittar da Allah ya maka da irin kiran da Allah ya maka da irin siffa da sura da ya maka Allah ne ya baka ita kamar da yake cewa huwa allazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha shike tsuran ta kwaci mahaifa yanda yaso kaga kowannan ku a cikin mahaifa Allah ya bashi tasa halitta wannan Allah ya bashi halitta dogo wannan Allah ya bashi halitta gajere wannan Allah ya bashi halitta baki wannan Allah ya bashi tasa halitta fari wannan Allah ya bashi tasa halitta namiji wannan Allah ya bashi tasa halitta ta mace wasu kace to wannan shine a kulli shay'in khalqahu ya bai ma kowane abu irin tasa halittar yanda shi ya so ba yanda kai ka so ba yanda shi Allah ya so haka ya halice ka ba yanda kai ka so ba an gane ko sai za mu je da wata karin magana a ce ai wancan kyau ne da ta kamar ita ta halice kanta kaga wannan kuskure ne Allah ya ta halice kanta ba za ta yi maka ta irin wannan kyau ba domin ko da mutum mafi muni a samu wanda ya fi kowa kyau a duniya a ce ya halici mutum mafi muni mai iyawa to kaga ba cewa mutumin da yake yayi kyau sosai a ce kamar shi ya halici kai shi da ba cewa a yi kamar shi ya ba da shawarar yadda za a yi shi kuma ko da shi ya ba da shawarar bai da tunanin yadda zai kira kansa hakan nan don bai da wannan ilimin to kaga ke da cewa mutum wai kamar shi yayi kansa ko kamar shi yayi shi yasa ya fito da kyau to wannan kaga ba daidai bane to Allah ta'ala ya ce ana kulli shay'in khalqahu thumma hada sannan ya shiryar da shi kaga ce shiryarwa anan shine shiryarwa ga irin bukatunka kowane halitta kowace irin dabba da kowane irin kwaro da kowane irin tsuntsu ya san yanda zai yi ya san yanda zai gudanar da ruwan shi Allah ya shirya mishi ga inda zai zauna idan mai tashi sama ne tun yana karami ya san yanda zai tashi sama sai sabon da zai baka mamaki da aka saba kaza kwanzabi idan ta kyanke shi kwanzabi tun ana tafiya lafiya suna banta har aka lokacin da za su riga tashi suna barata saboda ba jinsu su bane su ɗabi'ar su daban ita ta tana ba ya aka yi suka san cewa su suna da ɗabi'ar tashi biye da inda ita kaza take ne kaga Allah ne ya kimsa mata kowace halitta Allah ya kimsa mata yanda ta ta ɗabi'a take da yanda za ta gudanar da rayuwarta in mai tashi ta mace idan mai shiga ruwa ne idan mai menene kowanne da yanda Allah ya kimsa kuma kowanne Allah ya tsara masa yanda zai nemo abincinsa kuma Allah ya nuna masa ga irin jinsin abincinsa duk inda ya zo ga abincin da ba irin wanda Allah ya tsara ya kimsa masa irin abincinsa ba ne bai ci sai irin wannan da Allah ya nuna masa ga irin jinsin abincinsa shike kuma kowanne Allah ya nuna masa inda zai yi mazauni in tsuntsu ne ya san inda zai je da yawo hakukuwa da yanda zai hau saman gitace ko saman wani bene ya kera gida ya zauna suka ce to wannan shine a'ta kulli shay'in khalqahu kuma hada ya ba mu kowane abu halittarsa sannan ya shiryar da shi zuwa ga abin da yake maslaha gare shi da abin da zai amfane shi ya tafi ya samo shi da abin da zai cutar da shi ya kokarin kauce masa to duk Allah ta'ala ya shirya mu kowace rayuwa wannan al'amari wannan shine fasalar da yawa allazi khalaqa fa sawwa wallazi qaddara fa hada wallazi qaddara fa hada shine ma'ana Allah ya halicci komai kuma ya tsara masa inda zai gudanar da rayuwa akwai wani clip da nake gani kwanan nan na ganshi na Dr. Bashir Aliyu ya bayani ga wani tsuntsu na ban mamaki yana bayani akan wannan aya allazi qaddara fa hada da kuma a'ta kulli shay'in khalqahu fa hada ya kawo misalin wani tsuntsu da yanda tsuntsun yake da namijinsa da mace da yanda namijin ke gina gida da yanda abubuwan yana da ban mamaki a cikin wannan da haka duk wanda ya ga wannan clip ne zai sha mamakin yanda Allah ta'ala yake tsara ba kowace halitta yanda za ta gudanar da rayuwarta. To duk wannan yana karkashin wannan bisa ga wannan fasaha ta biyu. Fasara ta farko sun ce shine Allah ya halitta wa kowace rai irin sa ta mace. Fasara ta biyu suka ce a kowace halitta Allah ya bashi irin nashi sura halitta yanda Allah ke so. Sannan kuma sai Allah ya shirya da shi bisa ga maslaha. Haka wannan aya tana daukan duk waɗannan abubuwan tana shiga shi. Ba bambanci wanda Allah ya halitta kowane mutum Allah ne ya bashi sura halitta shi kamar yadda ya ce wallazi yusawwirukum fil arham kayfa yasha. Sannan kuma kowane rai Allah ta'ala ya halitta masa jinsi irin nasa kamar yadda ya ce wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn. A kowane jinsi Allah ya halitta masa kwatankwacin halittarsa ta mace kuma Allah ya shirya da shi yanda zai sadu da iyalinsa. Haka nan Allah ya shirya da shi yanda zai samu wa kansa maslaha. To kaga kenan duka waɗannan ma'anoni biyu fassarori biyu da aka kawo suna iya shigewa cikin a'ata kulli shay'in khalqahu thumma hada. Kaga wannan shine ansa da Annabi Musa ya bai ma Fir'auna. To ga abin da Fir'auna ya ce. Ala fama balul qurun alula yace to me ya samu alqarnai da suka gabata me labarin su. Ibn Jarir anan ya fassara cewa abin da yake nufi shine cewa ya akai to su ba su yi imani da Allah ba, ya akai da alqarnan da suka wuce babu labarin Allah a cikin su, da alqarnan da suka wuce ba su ga komai tare da su sai bauta gumaka. To da haka ya akai tun da idan akwai Allah ya akai tun da san wadancin alƙarnin ba turo musu annabi an ce musu akwai Allah ku bar bautar gumaka ba, sai yanzu za a zo a ce mun ni akwai Allah bar bautar gumaka. Wannan shi ne ce galafa ma balul qurun alula da haka ya akai su tun da ba a yi ba. Sai annabi Musa ya ce ilmuha inda rabbi, ya ce ilimin alƙarnai da suka gabata yana ga Ubangiji na. Allah shi ya san su gaba ɗaya iya alƙarin da ya san su, sannan kuma ya san irin abin da suka yi, ya san abin da suka aikata da mai kyau da mara kyau da ya sani. Sannan kuma bautar gumakan da kake faɗa ya gudana a cikinsu Allah ya sani, waɗanda suka yi bautar ya sani, wasu daga ciki wala Allah Allah ya halakar da su. Allah ya halakar da wasu da suka bauta ma gumaka tun a nan duniya, Allah ya dandana musu kudinsu kafin su je lahira. Inda yake cewa da zikrahum azaban khizi fil hayati dunya wal azabul akhirati akhza wa hum la yunsarun. Zaka wasu Allah ya dandana musu tun anan duniya da fara dandanawa kafin su tafi sha wancan babbar azaba. Wasu kuma Allah bai nufin ya azabtar da su anan duniya ba, sai ya kyale su sai a lahira zai sadu da wannan azaba. Yace to na haka al'amuranta da iliminta da masaniyarta duk yana ga Ubangiji na, ba wai bai san da su bane, kuma ban ce baka bai aike masu da manzanni ba. Don haka shi ya san da su, ya san abin da suka gudanar, ya san matakin da ya dauka, duk al'amari na shi ne. Kai dai yanzu Allah ya aiko maka da naka annabi gashi. Allah ya ce isar maka da sako, na isar maka da sako. To wannan shi ne, amma waɗancan me suka yi, ya suka yi, me ya faru da su, duk wannan ilmu ha inna rabbi. In ya so yana iya sanar da ni in sanar da kai, amma yanzu ba shi bane muhallin shahid. Muhallin shahid ga sako me za ka ce gaba da sakon Allah. Sai yasa ya ce ilmu ha inda rabbi fi kitabin la yadhillu rabbi wa la yansa. Sai ya ci gaba da kawo masa siffofin Ubangiji. Sai ya ce la yadhillu rabbi Ubangiji na bai bacewa. Da haka bai bace ba, balantana ya zama da cewa ya kuskure abin da ya kamata ya yi da waɗancan. Bacewa shi ne ka kuskure yin abu. To da haka Allah bai kuskure abin da ya kamata ya yi da waɗancan ba, bai kuskure aika musu da manzanni ba, bai kuskure ɗaukan fansa a kansu ba, Allah bai kuskure ba saboda Ubangiji na la yadhillu. Walayansa kuma bai mantuwa, bai mance da abin da suka aikata ba, ba wai mancewa yi da su ba, ya mance da cewa ana aiko da annabi sai yanzu ya tuna a Ubangiji na la yadhillu rabbi walayansa. Na'am. Allah ya ja'ala lakum zama hada ubangijin nan nawa wannan nace maka shike da ilimi ga alƙarnan da suka gabata kuma nace maka la yadhillu rabbi wa la yansa bai bace ba kuma bai mantuwa kuma taya zai bace ko ya mance bayan shine allazi ja'ala lakumul arda mahdan shine wanda ya sanya muku kasashin fadaddiya da kaga kasa yanda aka sanya ta a shimfide ka san wanda ya sanya ta yana da ilimi kuma ka san wanda ya sanya ta yana da iko to da ka yana da iko yana da ilimi cikakken iko da cikakken ilimi na shi ne allazi ja'ala lakumul arda mahdan wa salaka lakum fiha subula kuma ya sanya muku hanyoyi a cikin kasa ta kasa kuma ya sanya hanya da za ku isa daga nan ku isa can daga can ku isa can ta ko ina ya sanya muku hanya da za ku sadar da kowane bangare da wannan da wani bangare duk wannan na daga cikin hikima ta Allah wanda da ya sanya muku kasa kuma ya hana muku hanyoyi da za wani bangare zai sadu da wani bangare kaga da maslahohin ku da yawa da sun bace saboda Allah ya jinginar da maslahar wasun ku akan wasun kijin da al'umma ta kai da daukaka da ilimi da dukiya da kwarjini da matsayi to sai ka samu tana da bukata da wata al'umma mata cewa a wata al'umma ce mai rauni ba mu da bukata dai da turai suka kai suna da bukata ga Afirka kaga Afirka gurin turai ba su da komai ba su da karfi ba su da iko ba su da kudi amma kuma su turawan da kijin da suka kai da mulki da karfi da kwarjini suna da bukata ga Afirka yau da za a ce an yanke musu hanyar sadarwa tsakaninsu da Afirka da sun shiga tashi hankali da matsuwa to da ka ga hikima ta Allah ya sa kowace al'umma tana da bukata ga wata al'umma to da ka Allah bayan ya shimfiɗa muku ƙasa sai muku wata ni'ima shine ya sanya muku hanyoyi yace waja'alna biha fijajan subulan la'allakum tahtaduna fijajan subulan Allah ya sanya muku tafarki hanyoyi wanda da Allah bai sanya haka ba to da bai yiwuwa sashin ku ya samu sadarwa da sashi kuma matakar an rasa to maslahohi da dama za su yanke yace to Allah shine ja wa salaka lakum fiha subula wa anzala minas samai ma'an shine kuma wanda ya saukar da ruwa daga sama kaga duk waɗannan fir'auna bai iya da awa ɗaya daga cikin su bai iya cewa shi ke saukarwa da mutane ruwan sama bai iya cewa shi ya shimfiɗa ƙasa ta shimfiɗa da ta nan tashi ce zai cewa shi ya samar mana da hanyoyi a bayan ƙasa kaga duk da yana da wani abin cewa da yana da wani abin ja ko kalubale da ya ja da annabi Musa ya ce a tsaya da kace yana saukar da ruwan sama ba shi ke saukarwa ba ni ke saukarwa kaga bai da ja haka nan da yana da ja ga cewa shi ya shimfiɗa ƙasa ya ce ai ƙasa ba ta shi wace ni na shimfiɗa ƙasa kaza kaga da zai ja kaga duk wannan bai ja ba yin shirin shi ya nuna ya sallamarwa da annabi Musa cewa lalle shi Allah nan shi wannan abu da haka wannan ya riga ya sallama yin shiru dinsa alama ce ta sallamarwa ya ce fa akhraja bihi azwajan sai ya fitar da wannan ruwan da ya saukar daga sama sai ya fitar da azwajan shi ne nau'i kamar yadda ake amfani da zauji ta mace haka nan ana amfani da zauji na nau'i an gane Allah ya ce usulul ladina zalamu wa azwajuhum wa ma kanu yabud azwajuhum ana nufin sunfi irin nasu an gane ko to da haka zauji ana nufin sunfi da haka Allah ya fitar da shi sunfi min nabatin na daga tsuro duk wani abu da ke tsurowa kasa abin tsuro itace mabungura kasa masu fitowa saman kasa duk waɗannan suna cikin nabatin Allah ya tsirar da su da wannan ruwan sama ruwan guda ɗaya ne iri ɗaya ne ɗanɗanansa ɗaya kalansa ɗaya amma kuma da Allah ya saukar da shi kuma ya shigo cikin kasa ɗaya amma da Allah ya tashi cikin kasar nan da ya shiga da wannan ruwan sai Allah ya tsirar da azwajan nau'i min nabatin na daga tsuro shatta masu shan bamban kaga wannan kalan shi ya sha bamban da wannan ɗanɗanan shi ya sha bamban da wannan haka nan wannan ƙanshin sa ya sha bamban da wannan kaga suna shan bamban gurin ɗanɗano suna shan bamban gurin kala haka nan suna shan bamban gurin ƙanshi amma duka ruwan da yake kaman da Allah ke cewa tusqa bi ma'in wahidin wa nufaddilu ba'daha ala ba'din fil ukul ruwa dai ake shayar da su amma wurin dandano daga ga dandanan wannan ya fi na wannan kuma ruwa dai ne saboda me bi hikima ta Allah to duk waɗannan abubuwan da annabi Musa ya gaya masa da Allah ta'ala ke yi shi kadai kuma Fir'auna bai da ja bai ja ba sai ce kulu war awana amakum Allah ya ce ku ci daga waɗannan ka karanta mai dubu
Oh,
Allah ya ce kulu war'u an'amakum, ku ci daga abin nan da Allah ya tsare muku, daga dukkan kayan marmari da Allah ya tsare muku a cikin ƙasa. Ni'ima ce, arziki ne Allah ya baku. War'u an'amakum, kuma ku kiwatar da dabbobinku daga cikin wannan tsira. Daga cikin abin da ke tsirowa, akwai abin da yake abinci ne ga dabbobin, kuma ku da bukata gare shi. Amma su kuma gare su shi ne abin da suke da bukata gare shi. Fiye da wannan abin da ku kuke so kuke da bukata gare shi, to su daɗin da suke ji ga abin da ku ba ku da bukata gare shi, ya fi a gurinsu ya fi musu wannan abin da ku kuke da bukata gare shi. Saboda mai saboda kowane da irin ɗabi'a da Allah ya sanya musu. Da haka ya ce ku ci. Ku kiwatar da dabbobinku daga cikin abin nan da ya tsare muku da shi, inna fi zalika lalle, cikin haka, cikin wannan al'amari duka, tun daga abin da ya faɗa ja'ala lakum al-ardha mahadan, cikin wannan haka nan yanda Allah ya sanya muku hanyoyi a cikin ƙasa, da yanda Allah ya saukar da ruwan sama daga sama, kuma da yanda ruwan gashi guda ɗaya ne, iri ɗaya ne, amma kuma ya tsirar da abin tsiro daban-daban, kala-kala, masu ɗanɗano daban-daban, da ƙanshi daban-daban daga ciki. Sannan kuma ku ci daga ciki ku ji daɗi, dabbobinku su ma su ci su ji daɗi. Allah ya ce, to cikin waɗannan abubuwan la'ayatin, akwai ayoyi da yawa, akwai abin la'akari, akwai abin lura, akwai abin da zai baka hujja cewa lalle Allah ɗaya ne, kuma lalle waɗanda ya waɗannan abubuwan shi ya kamata a bauta masa. Kuma lalle idan Fir'auna yana ji da mulki, to lalle waɗanda ya waɗannan abubuwan ya fi shi mulki. Idan yana ji da iko da ƙudura, lalle wanda ya waɗannan abubuwan ya shimfiɗa ƙasa, ya saukar da ruwan sama, ya tsirar da tsiro, lalle ya fi shi iko, ya fi shi mulki. Idan yana ji da ƙarfi, lalle wanda ya waɗannan abubuwan ya fi shi ƙarfi da ilimi da hikima. To kaga ayoyi sun tabbata, ga ayoyi nan Allah ya bashi kala-kala, ga ayoyi na hankali wanda suka fi amfani ga mai tunani, sun fi ayoyi da za a yi da jefa sanda. Saboda wannan da kayi tunani kayi nazari ka san ba karamar aya bace, amma aya ta jefa sanda zahiri ga ta, an gani sanda ta zama cijiya. Kaga ya aka yi ta zama cijiya ba mai iya wannan sai wanda ke da ƙarfin ƙudura. Wannan aya ce, amma ire-iren waɗannan ayoyi sun fi kama hankali, ire-iren waɗannan ayoyi sun fi amma fali ulin nuha ga ma'abota hankula, wanda ke amfani da hankali suke sa hankali su yi tunani, to wannan ita ce ayoyi gare su. Amma su wanda ba ruwansu irin awamun nasi, su shiga sanda ta zama cijiya, to babu aya da suka yi wannan a gurin. To da kaga kenan Allah ta'ala ya cuccuya ayoyi ga Fir'auna, ba aya da ya bashi ba. Ba iyaka ayar da Allah ya aika masa shi ne sanda da sa hannu a hammata shi kenan ba, a'a ba waɗannan ba ne kare. Ga waɗannan ayoyi shi yasa da Allah ya kawo waɗannan, ya ce inna fi zalika la'ayatin, lalle cikin waɗannan akwai ayoyi bayan waccan aya ta sanda da kuma hannu. Sai Allah ya ce minha khalaqnahu, daga cikin wannan ƙasa muka halicce mu. Kaga wannan ita ma aya ce. Idan kana jin kanka kai Fir'auna, to ka sani Allah ne ya halicce ka, saboda ya ce khalaqnahu, kuma halittar da ya maka daga cikin ƙasa ya halicce ka. Za ka duk gawa ka ba za ka wuce ƙasar nan ba, daga ita aka halicce ka. Wa ziyalu idukum, kuma cikin da za a sake mai da kai, za ka ba ka inkarin cewa za ka mutu ka shiga ƙasa, bai da inkari, bai da ja. Ya ce a ni ba daga ƙasa aka halicce ni ba, kaga bai faɗa annabi Musa haka ba. Ya ce a ni babu wanda ya halicce ni, ni nai kaina, koko ni tun fil azal haka nake. Kaga bai sai faɗi wannan ba, kaga bai da ja da wannan. Ya yarda ya miƙa wuya cewa Allah ne ya halicce shi, kuma da ƙasa Allah ya halicce shi, kuma ya ce cikin ƙasar zai mai da shi duk bai yi ja ba. Ya ce to wa minha nukhrijukum taratan ukhra, daga cikinta kuma za mu fidda ku wani karo daban, shi ne karan fitarwa bayan kiyama. To kaga nan Musa ya gama kawo masa ayoyi, ayoyi kala-kala, da ayoyi hisiya da kuma ayoyi ma'anawiya. Hisiya ta sanda da hannu, ma'anawiya ire-iren waɗannan na la'akari, na lura da halittar samai da ƙasa da sauransu. Allah ya ce inna fi khalqis samawati wal ardi wakhtilafil laili wan nahari la'ayatin liulil albab, amma ga masu hankali. Shi yasa Allah ya kawo irin waɗannan ayoyi, sai ce ga masu hankali. Shi wanda bai da hankali sosai ko wanda bai amfani da hankalinsa, shi duk waɗannan ba sa tina na masa komai. Ya ce wa ka ayyin min ayatin fi samawati wal ardi yamurruna alaiha wa hum anha mu'ridun, suna kawo da kai ba suna ba kamar ba aya ba ce. to amma masu sa hankali suke amare ta sai Allah ya ce walaqad arainahu ayatina kullaha hakika wallahi arainahu munnuna was ara shine nunawa ra'a kuma ya gani da haka Allah ya ce arainahu munnuna was ayatina ayoyin mu kullaha dukkan duk wani nau'i na aya da ayoyi hissiya Allah ya gwada masa ga tsalla ga hannu sannan kuma ayoyi ma'anawiya ga sanan kala kala Allah ya ja hankalin shi nan ya ja sanan ya ja hankalin shi tana duka ga ayoyi nan kuma bai inkarin kowanne daga shi Allah ya ce fakar laba sai ya karyata kaga kenan karyata wace da gangan ne kamar yadda Allah ya ce wa jahadu biha wastaykanatha anfusuhum kuma annabi Musa ya ce da shi laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ard to da haka fir'auna ya sani ya fahimci wadannan ayoyi kuma bai da ja da abin da annabi Musa ya faɗa amma da gangan ya karyata shine Allah ya ce fa kazzaba wa aba kuma ya ki ya yi imani to sannan ya ce ka ga me zai yi rani bai da abin da zai yi rani sai sa da zaran ka zo wani mutum gaskiya ka kafa masa hujja ko ne ya karba ko ya karyata idan ya karyata ba zai so ya ce maka ya karyata ne da gangan ya san da gaske kake ya karyata ba a'a in ya tashi karyatawa sai ya nuna duk gaskiyar nan ta ka ba ka da gaskiya to haka sai yayi kokarin yalla zai lankwasa ƙaryar nan ya nuna ita ce ƙarya gaskiyar ya nuna ita ce ƙarya ƙaryar sai ya nuna ita ce gaskiya to wannan shine abin da duk wani mabarnaci yake yi to haka Fir'auna da an riga an gama da shi da aya an riga an gama da shi an kawo masa ayoyi ba abin da zai ko dai karba ko ya karyata sai ranjaya da ya karyata sannan kuma zai karyata din to dole ne no matsayinsa ba ko da ya karyata yana da hujjar karyatawa to shine sai ya ce qala ajitana li tukhrijana min ardina bi sihrika ya Musa yace lalle ka zo ne domin ka fidda mu daga kasar mu da wannan sihiri naka ya Musa kaga inda ya fito ta inda aka hau ba tunan ya soka ba shi yana masa maganar Allah cewa Allah ne ya kaza ko ba shi ba ne kaza da kai kai ko Allah to da haka tunda akwai Allah da ke saman ka to ka yarda ba kai ba ne Allah sai kauce daga wannan gefe sai ce a kai dai kawai kana so ka fidda mu daga garin mu ne kaga daga jiwa da ka sa hayaniya ta shiga kawai eh dabara kawai kake so ka mana domin kana so ka kwace mana mulki kaga muna da mulki kana so ka kwace mana mulki turida ajitana li tukhrijana min ardina bi sihrika aga daga cewa mai sihiri ga wana ya nuna musu cewa duk wannan abin da yazo da shi ba komai bane sihiri ne aga wannan kuma duk bangare ɗaya ne ai ai abin da ya iya jinginawa ga sihiri bangare ɗaya ne na ayoyin annabi Musa shine bangaren sanna da bangaren hannu amma shi wannan bangaren ba da aka kawo shi ayoyi na hankali aga shi wannan bai tabo nan ba daga sai ya samu inda yake iya labewa akai sai makale a wurin sai ya ce ajitana li tukhrijana min ardina bi sihrika ya Musa to da haka yanda za mu yi maganinka shine falana ati yannaka bi sihrin mislihi lalle za mu zo maka da sihiri ba tankwacin naka ba da sihiri kake ji da shi ba to za mu zo maka da wani sihiri kaga nan ya kauce shi ga abin da aka kira shi ya fahimci abin ya ke imani amma yana so ya karkatar da mutane cewa ai ba komai bane yazo da shi sihiri ne kuma musamman dama ita waccan aya ta hankali dama Allah ya ce inna fi zalika la ayatin li ulil nuha kuma mafi yawan mutanen nasu ba su daga cikin ulil nuha zaka iyaka abin da suke hanga a matsayin aya shine waɗannan hissiya to zaka da ya rusa ta gare su shikenan babu wata aya daka sai nuna masa gaba ɗaya ayoyin ba komai bane sai sihiri kamar da kuka saba ai kun saba sihiri ba kun san boka na kaza ba to ai shine boka yana mai da sanna ta zama shi ji ciwa sanna ya zama shi ji shikenan yace fala na'ti annaka bi sihrin mislihi faj'al bainana wa bainaka maw'ida, ka sanya alƙawari tsakanin mu da kai, la nukhlifuhu, wanda ba za mu saba ba, nahnu wala anta, alƙawari na wani yini wanda mu ba za mu saba ba wannan yinin ba, kai ma ba za ka saba musu ba, kuma yinin ya kasance makanan a wani wuri siwa ko suwa da an karanta da shi. Ibn Jarir da wani ya ce duk kalmar ana karanta ta guda uku, akwai siwa, akwai kuma suwa, akwai kuma sawa, da ɗaya ne inda yake cewa hal kitabi ta'ala ila kalimatin sawa'in bainana, haka ma na sawa'in dini, to haka nan siwan da suwan duk ma'ana su guda. To da haka ce nan siwan ma'ana wuri wanda zai zama daidai ba kwaru kowa ba, wanda kake yana daidai da wurin da kake, kare zama na wurin da kake mutane sun fi ganin gefen ka, mu ba sa ganin gefen mu, ko ko inda muke mutane sun fi ganin abin da ke faruwa a gefen mu, ba sa gani a gefen ka. A'a, ya zama da cewa makanan suwa wuri ne wanda yake balas, kai da mu duk kowa yi daidai a tsaye, ba wanda ya bi wani ana daidai a ka sama mana wuri irin haka. Sai annabi Musa ya ce قال موعدكم يوم الزينة يتي القورنك شيني رانر أدو الزينة يتي أدو وانا يوم الزينة رانر أدو رانا تدك سكي رانا بوكو كواس رانا تدك بكي يتي تو مسنج رانا بكونكو يتي رانر بوده وانا غلامك sanankum annina da wani sharadi bayan kai da kace a sa alƙawari, an sa alƙawarin kuma sharadi na wa an yuhshara an-nas, a tara mutane, duhan a daidai lokacin walaha, shine duha, da haka ya zama na lokacin da wannan abu zai wakana lokacin walaha, a ga da hansi mutane sun taru. Sannan kuma abu na biyu, a tara mutane, kada a yi shi a ɓoye, domin aka yi shi a ɓoye fa'ida ba za ta bayyana ba, idan aka yi a bayyane kaga idan aka yi a bayyana nan Musa zai ci nasara, mutane za su tabbatar cewa Fir'auna ba Allah ba ne, kaga nan ya ci riba. Amma idan aka yi a tsaye su ya su, kaga ko su ya su aka yi koda wanda suke nan tare sun gamsu, kaga idan aka mutu wani waje dai har yanzu suna nan akan Fir'auna Allah ne. To amma idan suka zo suka tabbatar cewa lallai Fir'auna ba Allah ba ne, to an ci nasara. To kaga wannan ita ce hikimar annabi Musa ta an yuhsharan nasu duha. Fir'auna bai ja a kan wannan sharadi ba, bai ce a'a ban yarda ba, sai dai a yi ta a ɓoye daga Musa, ko bai ja ba, saboda mai saboda shi ma yana ga yana da maslaha ga haka. Idan aka ce an tara bokaye, baya zaton cewa a tara bokaye gaba ɗaya ta ƙasar shi, duk inda boka yake a zaƙulo masa, a ce kuma duk bokayen nan su ƙara su kasa murƙushe annabi Musa shi kaɗai, to da haka shi mai zaton cewa bokayen da za a tara su kasa murƙushe annabi Musa. To da haka kenan, kaga idan aka kaddara ya tara bokaye sun murƙushe annabi Musa, kaga girmansa zai rada ƙaruwa, kwarjininsa zai rada ƙaruwa cikin mutanensa, bautar da suke masa za su ƙara, zai ce da ba na ce muku ni ne ubangijinku ba, kaga zai rada ƙara girman kai, ya kuma ƙara dagawa, ya kuma ƙara fatan da mutanensa. Shi yasa yake ga akwai maslaha gare shi in ya ci nasara, to da haka zai ƙara cin nasara a gurin mutanensa. Shi yasa sai bai yi inkarin haka ba, sai yadda a tara mutanen. Na'am. Allah ya ce fata walla fir'aunu, sai fir'auna ya juya. Shi kana tunda ya san garan da za a yi, yanzu abin da ke gabansa shine yanda zai tafi ya tattara bokaye waɗanda za su murƙushe masa annabi Musa. Sai ya tafi, Allah ya ce fa jama'a kaidahu, ya tara kaidinsa, a ga duk abin da yake tarawa sunan shi kaidi, makircin bokaye gaba ɗaya kaidi ne. Inna ma sana'u kaidu sahirin, a ga kenan duk abin da boka yake aikatawa sunan shi kaidi makirci. Fir'auna ya tafi ya tattara kaidinsa da makircinsa da bokayensa, sun ma'ata, sannan ya zo, ma'ana a daidai kan wannan alƙawari. A an yi alkawari ga ranar za a yi kafin ranar ya yi iya kokarinsa wata har Allah ya ce fa arsala fir'auna bil madaini hashirina ya tara ya tura gari wanda za su tabbata tattaro masa ya tuka fa arsil bil madaini hashirina ya tuka bi kulli saharin alim za su zo maka da duk wani boka kwararre masanin harkar bokanci da sihiri a tattaro maka shi aka tattaro masa bokaye suka taru shine ba jama'a kai da wasu ma'ata na'am qala lahum Musa kafin bayan sun taru suna da yawa wata ruwayi daga cikin ruwayi malam Ibn Jarir da kawo su wata ruwaya ta ce bokan da Fir'auna ya tara sai da ya tara boka 70,000 waɗanda za su jari annabi Musa shi kadai fa boka ɗaya har 70,000 a wata ruwaya ta ce boka 30,000 wata kuma ta ce boka 15,000 mai karancin takadiri kamar yadda zuwa tafsirin Ibn Jarir da Tabari ita ce ruwaya da ta ce boka 900 wannan ta ce karancin takadiri za ka yi tara waɗannan boka ya duk a sanadiyarwa sanadiyar annabi Musa shi kadai ya taro waɗannan boka annabi Musa da ya zo sai ya musu nasiha ya ce da su la taftaru ala Allahi kaliban wailakum kaitanku kada ku kaki ƙarya ga Allah fa yusitakum bi azabin sai Allah ya tumbuke ku da azaba yusita daga ashata akwai kira'ar fa yashatakum ita kuma daga sahata duk ma'anar su guda ko a ce sahata yashatu ko ashata yushitu ma'ana zai tumbuke ku gaba daya ya muku azabar kare dangi ya karar da ku gaba daya yace to kar ku kaji ƙarya ga Allah fa yusitakum bi azabin wa qad khaba man iftara duk wanda ya kaji ƙarya ga Allah to ya tabe yayi asara annabi Musa ya wannan boka yayi wannan nasiha jin wannan nasiha sai su dake bi shine abin da ya biyo ba Allah ya ce tanaza'u amrahu sai suka yi jayayyen al'amuransu su ya su suna tattaunawa bokayen wa asarrun najwa sai suka koye ganawa an najwa ita ce ganawa ma'ana sai suka gana da junansu a koye ba tare da annabi Musa da Fir'auna ba su ya su iyakarsu su bokayen suka keɓe suka gana me suka tattauna cikin ganawar kun ga alkur'ani bai ce ba a ruwaya magabata wasu na cewa suna tattaunawa ne wasu na cewa gaskiya fa akwai abin lura ga magana da ya gaya muku cewa da ya yi la taftaru ala Allahi kaziban irin wannan magana ba maganar bokaye ba ce boka zai maka magana ya shigo maka da Allah boka sai zai shigo maka da boka aljani ya ce shedani wane mai gidansa shine wane wane wanda babu kamarsa haka suke wa bokaye amma har yi muku maganar Allah ya ce kada ku kaji ƙarya ga Allah kuma Allah zai muku azaba suka ce to lalle wannan magana fa abin dubawa ce wannan shi ne abinda wasu malamai suka ce shi ne abinda suka tattauna a kai to amma dai sai waɗanda suke da wancan ra'ayin suka fi ƙarfinsu sai suka fitar da magana guda shine in hazani la sahirani yuridani an yukhrijakum min ardikum bi sihrihima waɗannan hazani ba kowa bane in hazani la sahirani lalle waɗannan ba kowa bane face bokaye guda biyu kamar yadda yake ga wannan kira kuma ita ce kirar Abu Amr bin al-Ala al-Basri cewa in hazani la sahirani in ta korewa ce in hazani ma hazani lamun din nan ita kuma bi ma'ana illa daka in hazani la sahirani ma'anarsa ma hazani illa sahirani waɗannan ba kowa bane face bokaye guda biyu akwai kira'ar mafi yawan ƙurra shine inna hazani la sahirani kaga inna hazani la sahirani kaga nan aka samu maganganu na malaman nahwu saboda inna tansibul ism ism din ta mansuba kuma ism din inna anan shine ismul ishara da kaga da yazo ne ne kaidar da take wacce aka saba sai zama inna hazaini sai zama la sahirani kuma zaka ce inna hazani la sahirani to da yawa daga cikin malaman nahwu sun ce wannan ta zo a wata lokaci daga cikin kabilan larabawa wanda koda inna ta zo to sunan da yake biyo bayan ta marfu'a ala ayi halin cewa suka yi lalle waɗannan bokaye ne guda biyu yuridani abinda suke nufi shine an yukhrijaku su fidda ku min ardikum daga wannan ƙasa ta ku su fidda ku daga ƙasarku ya zama na suke da mulki da haka ku sani kaga wannan duka magana ce ta ingizawa ta ƙara kaimi domin kamar sojoji idan sojoji za su biya ki za su ji waɗannan da za ku yaƙa ba kun ji sannan su kun ji abin da suke so su yi suna so ne su wulaƙanta ku suna so su yi kaza to da haka ku tashi ku yi yaƙi don ku kare mutuncin kanku kaga irin wannan hudu ba ake wa sojoji sai a tsuma su sai suka biya yaƙi to su ma irin wannan gudubar wasu su suka wa bokayen dan su tsuma bokayen su jajirce su tsayu akan sai sun ci galaba a kawai cewa to waɗannan fa bokaye ne guda biyu suna so su murƙushe ku suna so su tafi da mulkin ku ya zama na sun kwace muku ƙasar ku ta zama tasu a ga wannan aka tana so a kwace masa ƙasa a ga sai da ƙarfin sai kare kuma an ce shi ma yana da gudunmuwar da zai bayar sai ya murƙushe wanda zai kwace masa ƙasa kaga sai da garfin sai kare to da kaga duk wannan dan a kara musu kaimi ne yuridani an yukhrijakum min ardikum bi sihrihi ma da sihrin su kuma ga kuma kuna da sihiri to kar ku sake sihirin ku ya sihirin su ya jirin jayi na ku har su kwace muku kasa sannan kuma wa yadhhaba kuma so suke su tafi da tariqatukum al-musla tariqa shine tafarki al-muslimi kyau al-amsal abu mafi kyau to haka suka ce hanyar nan taku tafarkin nan taku an je su kenan menene tafarkin zuwa zuwa tafarkin sai na barna domin ba fanna da ta wuce a ce sun dauka fir'auna shine Allah su kaga ba yanda za a ce bauta wa fir'auna shine tafarki mafi kyau to haka amma ko wanda mutane suna ganin abin da suke kai shine daidai kamar yadda Allah ya ce kullu hizbin bima ladayhim farihuna da haka duk kowanne ga abin da suke kai suna ga shine daidai to haka a gurin su tafarkin da suke kai na bautar fir'auna shine daidai ita ce hanya mafi fitiya wacce ake so a raba su da ita wannan shine abin da ya bayyana kuma shine fassarar da Ibn Zayd ya fassara kuma Ibn Jarir ya rawaito gare shi amma Ibn Jarir bai tafaka wannan fassara ba ya tafi kan fassarar cewa tariqatukum sune sadatukum yace a larabci ana cewa tariqa shugaba dan haka waye zama mai tariqatukum almusla su kauda shugabannin nan naku masu daraja masu farjini su ake so a gusar dan haka kada ku yarda a gusar muku da shugabannin ku masu daraja ko wanda ya ce fassara ma ko wacce fassara ta fito wa fili da tariqatukum almusla da tafarkin ku da hanyar ku to amma Ibn Jarir al-Tabari abinda zai baka mamaki da Imam al-Tabari yace shi wannan fassara ya bibita cewa wa yadhhaba bi tariqatikum al-musla suna so su tafi da shuwa gabanin ku madaukaka yace abinda yasa saboda ya ga mafi yawan magabata haka su da fassara wannan ita ce hujja duk abin da yake da tsayuwa ga tafsirin magabata da Ibn Jarir zai shawara daga cikin magabata amma waɗannan suka fassara a can sun fi shi zamantowa magabata irin suka tada ne irin su mujahid da sauransu to haka sai ce to ya fi bibi ta fassarar su akan fassarar Ibn Zayd to amma kamar yadda muka gani fassarar Ibn Zayd ta fitowa a fili amma wannan kuma zamantowar ta ita ce fassarar magabata to kun ga tana da ƙarfi fiye da wancan saboda abin da magabata suka fassara shine babban abin madogaro ga fassarar Al-Qur'ani da haka ma'ana wajen haba bi da rigar tukumul musula a wannan kuma suna so su tafi da shugabannin ku masu daraja suna so su gusar da su sai su maye gurma su zama su ne yanzu shugabannin ku to duk waɗannan su bokayen ne suka gaya wa juna domin su ƙara wa juna ƙarfi da ƙaimi wurin saka wannan bokanci to me zai faru na fa ajmi'u amrakum dan haka ku tara al'amarin ku ya fadin yau kai da kun gutara duk wani kaidi da duk wani makirci da kuka iya na harkar tsiri ku san hikimar da za ku yi duk wata dabara ku hado ta don ku ci galaba domin fa an ci galaba akan ku ma'ana an kwace muku gari idan ci galaba akan ku ma'ana an kauda shugabannin nan naku ma'ana an sauya salon tafiyar ku an canza muku wasu tabi'u da al'adu duk wannan shine to da kuma kenan wannan yaki ne da za ku yi dan kwata rai dan haka tunda haka duk wata dabara ku da duk wani kaidi da duk wani makirci da kuka sani ku tafi ku kulla shi ku zo da shi wa qad aflaha al-yawma man ista'ala a yau duk wanda ya samu daukaka to ya riga ya dace duk wanda ya ci nasara to shike sama idan kuka ci nasara to kuke sama ma'ana kun tsira daga runku kun tsira da shugabanninku kun tsira da al'adunku da dabi'unku idan kuka bari aka ci galaba akan ku to wanda ya ci galaba akan ku shike sama dan haka ya kwashe garinku ya kauda shugabancinku ya kuma kauda dabi'unku da al'adunku to kaga duk wannan dukkan ƙara kaimi ne sai me ya faru summa atu saffa haka ne ko fa ajmi kaidakum summa atu saffa sannan ku taho sahu sahu wa qadafla al-yawma min ista'la na mu fasara ta ko fasara wa qadafla al-yawma min ista'la fa atu saffa ne muka tsallake ta la
qalu ya musa inna an tunzil ya wa inna an nakuna awwal man alqa qala bal alqu فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِ أَنَّهَا تَسْعَىٰ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ
Allah ya ce kalu ya Musa imma an tulqiya wa imma an nakuna awwala man alqa saka ce ya Musa ko dai ka fara jefawa ko ko mu zama mu ne farkon wanda za su fara jefawa kafin nan kamar yadda zuwa wata suratul shu'ara sai da suka ce da fir'auna cewa a inna lana la ajran in kunna nahnu al-ghalibin saka ce to ko dai kafin ai wata bari ai ta da wacewa da sharadi in mun ci nasara me za a ba mu kada mu zo mu ci nasara kuma a zo ai wadi da mu shin mu dai akwai wata jinga da aka ajiye mana in mun ci nasara rana yace na'am wa innakum idhan la min al-muqarrabin yace kuma in ma kun ci nasara nan bayan jingan da zan ba ku kuma tabbas dukkan ku kuna cikin muqarrabaina kuna cikin yan majalisar Fir'auna dan saboda ya kara musu kai sai suka zo suka jiyawa suka ce da Musa annabi Musa imma an tulqiya wa imma an nakuna awwal man alqa suka ce to annabi Musa ko dai ka fara jefawa ko mu fara jefawa sai annabi Musa ya ce da su alqu ku jefa ko ku fara jefawa shine sai Allah ya ba mu labari anan yace fa alqaw hibalahum wa isiyahum sai suka jefa sandunan su da igiyoyin su hibal su ne igiya isi su ne sanduna jam'u asa asa guda ɗaya jam'in ta shine isi daga suka jefa igiyoyi da sanduna saboda an ce musu annabi Musa da sanda ya zo to daga kowanne su sai tafi ya zo da sirrinsa ta igiya da kuma sanda daga kowanne kuma wata ayar surat shu'ara da suka jefa din yayin da suke jefawa sun jefa da tawassuli da sunan Fir'auna kamar yadda zaka jefa ba zaka ce bismillah sai zaka ce bi izzati fir'auna inna la nahnu al-ghalibun zaka sun jefa sanda su suna masu tawassuli da izza da matsayi da daukaka ta fir'auna suka ce da izza fir'auna suke da galaba zaka suka jefa wadannan sandunan fa alqaw hibalahum wa isiyahum قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم تخيل إليه من سحرهم أنها تسعى قول سكجيبا سيغا سندنا النم دا إجي وين سنة وأنب موسى تخييلي معنى شيء الرفائدو وانا شيء سحر الرفائدو سحر الرفائدو شيء نعجيب أبو سنداشي أما كي إدن كنيكي نونا مكشي ومشيدي أما سنة نقب سيدنا سندا وانا شيء سحر الرفائدو an gane ko to irin wannan sihirin shi suka jefa sai suka wa annabi Musa rufa'ido sai gashi yana ganin annaha tasa yana ganin sandunan suna tafiya irin tafiyar baki fa awjata fi nafsihi khifatan Musa sai tsoro ya shiga zuciyarsa ya ji tsoron cewa kada fa waɗannan su ci nasara mata ta gallaba wannan tsoro da yake shiga zuciyarsa tsoro ne da cewa kada Allah ya musu ibtila'i saboda Allah yana yin iftila'i Allah yana yi wa bayinsa iftila'i yana yi wa manzanninsa iftila'i kamar yadda Allah ta'ala ya yi wa Manzon sallallahu alaihi wasallam iftila'i a yakin Badr a yakin Uhud kaga Allah ya yi wa Manzon sallallahu alaihi wasallam iftila'i a yakin Uhud haka nan a yakin Badar da aka zo Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya sanar da shi zai bashi nasara kuma ga yana ta roƙon Allah saboda tsoron kada Allah ya masa ibtila'i a wannan yana cewa ya Allah ka taimaki wannan jama'a ya Allah kada ka bari a halaka wannan runduna ya Allah in ka bari aka halaka wannan runduna ba mai sake bauta maka bayan kasa kaga duk wannan yana ta roƙon Allah yana ta roƙon Allah da komawa ga Allah to annabi Musa alaihi salam shi ma irin wannan gudun kada Allah ya masa jarabawa Allah ya yi masa ibtila'i su samu nasara abin ya zama matsala to shine da yaji tsoro sai Allah ya ce kulna la takhaf innaka antal a'la la shakara ka ji tsoro kai ke sama kawai ga yanda zaka yi na'am
wa anti ma fi yaminika talqama qalu inna ma qalu kayl sahir wa la yuflihu
da Allah ya jira shi kullu la taqaf innaka antal a'la kai ke sama karka damu kwantar da harkalin kwantar da hankalin ka ba abin da zai faru wa alki ma fi yamini kawai jefa abin da ke daman nan taka sannan nan da Allah ya tambaye shi a can baya wa ma tilka bi yaminika ya Musa alaihi asa qala alkiha ya Musa Allah ya ce to anan ma alki ma fi yamini wannan abin da ke daman ka jefa ta talqaf ma sana'u zaka ga za ta hadiye duk abin da suka kera duk wani sihiri da makirci da suka yi wannan sandar da ka jefa ta da ta hadiye kaga nan Allah labari ya bashi sai Allah ya ce inna ma sana'u kaydu sahirin kawai shine inna ma kaga inna ma tana da bangare biyu tana da bangaren idan ta hadiye akwai inna ma a matsayin kalma guda sai ya zama ma'anar ta kawai inna ma anta nadhirun kawai kai mai gargadi ne shine ma'anar inna ma akwai kuma inna daban ma daban an gane ko kamar inna ma tu aduna la'ati inna lalle ma tu aduna abinda ake muku alkawari da shi la'ati kaga inna ma nan ba inna ma wata kawai bace an gane ba irin ta inna ma anta nadhirun bace nan inna daban ma tu aduna daban to nan ma inna ma sana'u kawai abinda suka aikata ba komai suka kera ba ko suka zo da shi kaidu sahirin face kaidi ne na boka dan haka kaidi ne na sihiri na bokanci suka zo da shi kuma wala yuflihu sahiru haythu ata duk inda boka yake ta ko ina yazo bai cin nasara daka boka duk inda ya koya ci nasara ko ya menene karshen al'amarin sa shine asara da tabewa da rashin nasara saboda Allah ya ce wala yuflihu sahiru haythu ata musamman ma a wannan gaba kaga a daidai nan Allah ya ce mana yayi idan ya jefa ga abin da zai faru wa alki ma fi yaminika talqaf ma sanau kaga sai Allah bai ce mana ya jefa kuma ga abin da ya faru ta hadiye ba saboda Allah ya ce da mu ga abin da zai faru kar ka zaci cewa Allah ya ce ga abin da zai faru kuma ka zaci kuma wani abu ba haka bai faru yasa kaga ba bukata sai Allah ya ce sannan ya jefa kuma sai ta hadiye din kaga duk ba bukata kawai da Allah ya ce in ka jefa ga abin da zai faru to ka dauka abu ne yan kake bayyuwa a samu sabawa ga wannan al'amari ya zama na ayi tunanin wai a jefa haka bai faru ba yasa sai Allah ya fata batun wannan a wata ran Allah ya fada yace fa alqa musa asahu fa idha hiya talqafu ma yafikuna a wata ayar amma nan da Allah yace in kai ga abin da zai faru to kaga ba sai Allah ya ce kuma ka jefa din ta hadiye ba to wannan shine abin da ya faru annabi Musa ya jefa kuma ta hadiye ga abin da ya faru bayan ya jefa sannan nan ta tsara ta zama cijiya ta hadiye duk wani maciji da yake kun ga kenan idan boka yan 70 ne kuma an ce kowane boka yana da sanda da igiya kaga kenan 70 zaka yi so biyu tunda kowane sanda ya zama maciji kowace igiya ta zama cijiya kaga kenan 70 so biyu zai baka 140 kenan kun ga ta hadiye maciji daidai har 140 a lokaci guda kuma ya kawo ta zama sanda kaga wannan ba karamin al'amari bane to wannan al'amarin shi ya daga wa boka ya hankali ke sa boka ya suka sha jinin jikinsu suka gano gaskiya amma su ba su irin da bira wani ba shi ne ya gano gaskiya nokewa ya yi su ko da suka samu gano gaskiya karɓanta suka yi suka rungume ta to wannan shi ne abin da ya fara nuna mana lokaci ya zamu dakata a nan gobe sai mu ji ya boka ya suka yi wani irin ansa suka bayar da suka ga wannan al'amari wallahu a'lam.
Allah saka malam da alkhairi da mu da muka tsawara yau muna 13 ga watan Ramadan hijira ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da Makka zuwa Madina a shekara 1440. Kuma kalmakallahu ya kara bada wata sanarwa ta musamman yanzu cewa an bude Dr. Mansur Ibrahim ya bude wato ma'asasa ta marayu duk wanda ke gidauniya ta marayu don haka duk wanda zai kawo ta shigo domin marayu kawai za a taimaka ma wannan gidauniya da fatan Allah ya taimaka kuma za su tafi umra ko wasu masu karatu ne za su tafi umra sun ce a yi musu addu'a Allah ya kai su lafiya da su lafiya haka nan ma wani ban Allah yanzu ya rubuto ce a kan maka Allah yana neman addu'a da dukkan musulmi baki daya Allah ya tabbatar da alkhairi kuma yara ƙanana da ba su da lafiya da birni da kauye da asibiti su ma ba na ana buƙatar yi musu addu'a Allah ya ba su lafiya baki daya.
Duk marasa lafiya Allah ta'ala ya ba su lafiya, waɗanda suke da lafiya kuma Allah ya ƙara musu kona azumi, Allah ya ƙara mana ƙarfin gwiwarsa, Allah ya ƙara shajja'a mu a kai da ibada, kuma Allah ya ba mu karɓaɓɓiyar ibada a ciki. Sannan masu tafiya umara muna fatan Allah kai su lafiya, ya dawo da su lafiya, kuma muna roƙon Allah in sai muna fatan in sun je su mana addu'a tunda dama ce Allah ta'ala ya ba su. Wannan gidauniya kuma da ya bayani Dr. Mansur ne ya bude ta ta marayu duk abin da ake da shi ko tufafi ko kaya ko kuɗi ko abinci gidauniya ce ta taimaka wa marayu duk wanda yake da abin da zai bayar sai ya miƙa. Subhanaka Allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Thank you.